له جزاء ومصيرا.
حسبك. جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwarmu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu Makka rahimahullahu ta'ala, domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan yinin mai albarka na asabar. A karkashin majalisinmu mai taken raddi akan shubuhohin maƙiya addinin musulunci game da musulunci, wannan kuma shine darasinmu na 18 a cikin suratul baqara. A satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 182, kafin mu ci gaba wannan shahin shi ma yana da dauke da wasu shubuhohi wanda za mu takaita bayanin su. A shubha ta farko shine, idan kuka banta, idan ku manta ba a darasin da ya gabata, bayani ya kawo akan kisasi a musulunci. Abinda ake cewa kisasi a musulunci shine arama ma mutum abinda aka yi masa. In ka cire ma mutum hannu, kai ma a cire maka. In ka cire mishi haƙora, kai ma a cire maka. In ka kashe shi, kai ma a kashe ka. To wannan sai maƙiya musulunci suka ce, ai wannan kisasin bai dace da waƙi ba, kuma bai dace da hankali ba. Sai suka ce, innal qisasa fil islami yuzhiqul arwah wa yamla'ul mujtama'a bit tashawihat. Ma'ana, wai kisasi idan aka yi sa, to kaman ƙarin asara ne ake yi. Wannan ya kashe wannan, sai shi ma aka kashe shi. Suka ce kenan an yi asarar rayuwa biyu. Da ba a kashe shi ba, wani hukunci aka masa kaman a daure shi ko kuma a ci shi tara, to wannan kaga ba a yi asara guda biyu ba. Ana gane da kyau ko? Ana ganewa da kyau? Wannan shine abin da suka faɗi. To, amsa akan wannan shubhar shine, musulunci da ya hukunta idan wani ya kashe shi ma a kashe shi, ba ya hukunta shi bane dan saboda a ci gaba da kashin mutanen, dan saboda me ya hukunta shi? Dan tsoratarwa. Domin kana gani wane ya kashe wane, shi ma an kashe shi. In dai kana son ranka, kai mai hankali ne, ba za ka kashe kowa ba. Kenan, ba musulunci ya sa wannan bane dan saboda a ta kashe mutane. Hasali ma kasashen da ake doka ta wanda ya kashe a kashe shi, kisa ya yi karanta akan kasashen da mi ba a mi ba a mi ba a haka ko mu doke babban misali a makwabtan kasashen mu da ake tashin hankali, ko a nan kin ma mu kin ma nan kin da ake, da yake in mutun ya kashe ba kashe shi ake ba, to kun ji dan da nan sai kaji an ce wane ya kashe wane. A makwabciyar kasa ba a jima mutun guda ya kashe mutun 10 mutun 6 'yan gida guda, mutun 7 ko mutum 7 'yan gida guda, kuma kakka zo ka ji hukuncin da za a masa. Mutum nawa so ka kashe ba a kashe su ba, suna nan suna rayuwa. To wannan sai ya sa abin ya ƙi karewa. Amma kasashen da in ka san ka kashe kashe ka za a yi, da wuya ka ji an ce wani ya kashe wani. Bari babban misali shine kasar Saudiya. Ba ma Saudiya ba, ka doka nan kasashen da ba ma nan musulmai ba, irin su kasashen China. Kai ka taba jin a BBC an ce China ga wani mutum ya kashe mutane kaza, da wuya ka ji wannan. To China haka suke, in ka kashe kashe kaza ai. To kenan wannan sai ke nuna a waƙe an ce, ma'ana a dubi ma ko baka yi aiki da hankalinka ba, za ka gane cewa aiki da doka ta kisasi, in mutum ya kashe a kashe shi, ita ce daidai da mi, ita ce daidai da mutane, ita ce daidai da zamani. sai shubha ta gaba shine har yanzu dai al'amari na kisasi an samu wasu makiya sahabbai da suka zargi Ali akan cewa ya ki yin kisasi ga waɗanda suka kashe Usman dan saboda dalilin su ne ya samu khalifanci inda ba a kashe Usman ba da bai samu mulki ba. Ana gane da kyau ko wannan shubhar za ka same ta a cikin littafin Al-Hajamatul Mughridha 'ala Tarikh al-Islami na Dr. Muhammad Yasin. To wannan idan kana so ka san amsar wannan shubhar dole sai ka karanci ya aka yi aka kashe Usman kuma miye biyo baya bayan kisansa. An kashe Usman hijira tana da shekara 35 kuma waɗanda suka kashe shi wasu jama'a ne da suke ba a cikin Makka da Madina ba, a ƙasar Kufa da Basra, wasu kuma daga Misra suka taso alal aƙalla mutum 2000. Malaman tarihi sun yi sabani dangane da adadinsu, amma dai gaba ɗayansu babu wanda ya ga adadi ƙasa ga 2000. Akwai wanda suka ce 6000 ma ne. A taƙaice dai fiye da mutum 2000 suka shirya daga wannan ƙasashen mabambanta kuma da suka haɗu da sunan za su je umara ne ko kuma za su je haji, ba da sunan za su zo kisanwa ba Usman. Suna zuwa Madina kawai sai suka gidan Usman suka kewaye sa. Da a ce tun harko an san tasowar da suka yi sun zo ne da niyyar me yakar Usman, ai da tun kamin su za a me za a tare su ko. To amma sai da suka zo a Madina kai tsaye sai suka juye suka yi gidan Usman da muggan makamai suka kewaye gidansa. Me suke ga bukata ga Usman shine ya sabka daga khalifanci, ya bar khalifanci. A lokacin labari sai ya isko ma sauran sahabbai akan cewa ai ga Usman can an samu su ƴan ta'adda sun kewaye shi, sai ya bar khalifanci, sai ya bar khalifanci ko kuma su kashe shi. A wannan lokacin sahabbai suka shirya su zo dan saboda su yaki waɗannan mutanen. Sai Usman ya tura sako akan cewa a'a bai yarda ba a yi hada dan saboda shi. Ana gane da kyau ko? Da mutanen Madina sun kare da waɗannan mutanen, amma Usman ya ce bai yarda ba a yi hada dan saboda shi. Idan har ba ku zo ba ya ce ni kadai za su kashe in ma sun kashe ni, idan kuma kuka zo to Allah ɗaya ya san me mutanen da za a mi mutanen da za a kashe. Mutum nawa ke da irin wannan tunanin daga cikin shugabanni masu kwaɗayin mulki? Haka Usman ya ce. Bayan haka sai suka ce masa a'a ai in kai ka yahi to mu ai ba mu yahi ba. Sai ya ce a'a kada ku yi haka, domin ni in ƙare muku magana manzon Allah ya bani labari da cewa kashe ni za a yi, kenan ko kun zo ko ba ku zo ba sai an mi sai an kashe ni. Kuma haka ne a hadisi, ba ma riwaya guda ba. Wata rana Usman ya zo sai manzo Allah ya ce a ce masa ana mishi albishir da aljanna da kuma mummunan labari da wata musiba da za ta same sa. Manzo Allah bai faɗi mecece musibar ba, ashe ita ce wannan musibar. Bayan haka kuma a ƙarshen rayuwar manzo Allah na akan gadon rashin lahiya, Usman da ya zo ziyarar sa sai manzo Allah ya ce masa inna Allah muqammisuka qamisan fa in aradaka al-munafiquna ala khal'ihi fala takhla'ahu. Allah zai sanya maka wata riga, idan munafukai suka so ka hudda wannan rigar to kada ka yarda ka hudda wannan rigar. Mecece wannan rigar? Ita ce riga ta khalifanci, riga ta sarauta da aka sanya masa. Ana gane da kyau ko? Haka aka yi suka kewaye Usman kwanaki suna Usman ya bada wuya akan cewa yayi saranda na ya shide daga mulki. Ana gane da kyau ko? Usman ya kiya domin manzon Allah ya masa wasiya. Yanzu dai da tura ta kai bango sai suka zo suka isko shi suka shiga har kuliyar ɗakin sa, domin ba su bari ya hota ko ina cikin gida yake ko masallaci ba su bari ya je. To Usman mutum ne mai yawan azumi, aka yi daidai da radda yake azumi, kuma ran nan suka shigo don su kashe shi. Suka isko shi Qur'ani a gaban sa da rana ana gane da kyau yana karatun Qur'ani. To a wannan daren kuma Usman yayi mahulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innaka tuftiru al-lailata indana. Wannan daren ana gane kiku wannan azumin da ka tashi da shi to a wajen mu zaka shabu a wajen mu zaka yi bude baki. Allah gane da kiku haka aka yi suka zo a cikin inin nan kamin lokacin bude baki suka daba ma Usman yuka suka kashe shi sai da kursai da jinin sa ya zuba akan Qur'ani kuma daidai inda jinin ya zuba shine fasayakfikahumullah. Me ma'anan ayar Allah zai isar maka Allah zai dokan maka hunsa. Har yanzu Qur'anin yana nan idan ka buda zaka ga daidai inda aka sa fasayakfikahumullah zaka ga me zaka ga alama ta jinin wa jinin Usman suka kashe Usman. Ana gane da kyau ko? To dalilin da yasa suka kashe Usman akwai wani ɗaya daga cikin manya-manyan Yahudawa da ake cewa Abdullah ibn Saba shine ya hura wannan yakin ya nuna cewa ya musulunta ashe bai musulunta ba yayi ta zuga wasu daga cikin munafukai har suka dauki wannan hansar suna zargin Usman waida yana raba dukiyar Baitul Mali ga ƴan uwansa sai ya ce musu tun kamin in hawa khalifanci ni mutun ne mai arziki tun kamin in hawa khalifanci na taba daukar nauyin runduna guda da za ta je yaki. Ana gane da kyau ko? Dukiyar da kuga ina rabawa ba dukiyar gwamnati bake dukiya ta ce wadda na mallaka dama Usman daga cikin masu arziki suka ce su yarda ba dukiyar gwamnati yake rabawa mutane haka kuma suka ce yana nada ƴan uwansa a mulki. Ana gane da kyau ko? Da abubuwa dai wanda suke duka Yahudawa suka yi ta yada wannan ba Yahudin yayi ta yadawa a tsakanin waɗannan mutanen har suka zo suka doki wannan mummunan matakin ga Usman radiyallahu anhu. A ƙarshe inda shubuhar take shine suka ce Ali ya ki daukar hansa ya ki yin kisasi ga waɗanda suka kashe Usman su wannan makiya sahabban dan saboda kwadayin mulki. To a takaice lokacin da aka kashe Usman sai ra'ayi ya rabu biyu dangane da waɗanda suka yi kisan. Ali sai ya ce to yanzu kada a yi saurin dokar hukunci a bari har kura ta lahwa don waɗanda suka yi kisan ba a san su ba takamammai su wane ne a bari har kura ta lahwa a yi bincike iya bincike a same su ɗaya bayan ɗaya a kakkama su don in suna gungu guda aka ce a je a kamo su to za a iya rasa wasu rayukan a bari sai kura ta lahwa duk wanda aka sani ai musu daukar doki ɗaiɗai. Ana gane da kyau ko? Shi kuma Muawiya ya ce a'a tunda yanzu suka yi wannan kisan a bi su a inda suke a je a kakkashe su kai tsaye ma'ana a yi kisasi. A wannan lokacin sai ra'ayi rabo suka ce a yanzu za a yi kisasi Muawiya shine shugaban wannan wasu suka ce a bari dai har kura ta lahwa. Ana gane da kyau ko? Shugabansu shine Ali. To da ƙarshe dai ra'ayi na Ali shi aka bi domin shi aka nada a matsayin me? A matsayin khalifa kuma khalifa shike da magana ta cewa. To wai dan saboda Ali bai dauki wannan hukuncin ba da gaugawa ya bi shawarar a bi abun a hankali da sannu shine sai suka ce Ali ya ki yin kisasi ga wa waɗanda suka wasa ka kashewa suka kashe Usman. To da ƙarshe dai wannan shubhar ba ta da wurin zama. Ali radiyallahu anhu yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu gudun duniya don ko khalifancin da aka nada sa bai so ba. Wannan shine kenan. Sai shubha ta ƙarshe shine dangane da wannan ayat da muka karanta ta wasiya. Ana gane da kyau ko? Allah ya ce an wajabta ga ɗayanku idan zai mutu kamin ya mutu yayi wasiya ta alkhairi ga iyaye da dangi makusanta. Ana gane da kyau ko? Sai suka ce wannan hadisin da manzon Allah ya ce la wasiyata liwarithin da aka ce manzon Allah ya ce la wasiyata liwarithin suka ce ya ci karo da alkur'ani ya karyata alkur'ani don haka wannan dalili ne na cewa hadisan da ake cewa manzon Allah ne ya ce ƙarya ne daga cikin ƴan kalakatu da wasu daga cikin makiya addini suka yi wannan kalubalen. Ba san ko an gane da kyau ba. Allah ya ce idan ɗayanku ya zo mutuwa ya yi wasiya ga iyaye da danginsa, ana gane ke ku? To kuma ga hadisi manzo Allah ya ce la wasiyata liwarithin, duk magadi ba a yi masa wasiya. Idan aka ce magadi ko iyaye sun shiga, ɗiya sun shiga, ƙannai sun shiga a ciki, to amsa akan wannan shubhar shine jahilcinsu ne ya jayo musu wannan fahimtar. Domin wannan ayar idan muka manta ba, tafsirin da ya gabata muka ce aya ce wadda ammi an shaheta, ana gane da kyau ko? Kinan ba a aiki da ita. Ayoyin da suka zo daga baya na cikin suratul nisa wanda Allah ya raba gado ga yanda ake raba shi, shi suka shahe wannan. Kinan da manzon Allah ya ce la wasiyata liwarithin, ya faɗi wannan ne bayan wancan ayoyin sun sabka wanda Allah ya bayani idan mutun ya mutu ga abin da za a kasafta, uwa a bata kaza, uba a bashi kaza, da a bashi kaza. To tun da Allah ya riga ya kasafta gado, kenan kai baya halatta kamin ka mutu ka ce ka raba me? Ka raba gado. Kai wasiya ka ce in ka mutu a ba wani kaza. Sai dai wanda ba ya da gado shi ya halatta kai masa me? Ya masa wasiya. Misali matsala ta dan shege. Kai ne ka samu da a hanya wanda bata dace ba ta shari'a. Kuma wannan dan ya taso mai maka biyayya, ana gane da kyau ko? In ka mutu ba ta yanda za a yi wannan yaron ya yi mi ya yi gadon ka, tunda ba magadinka bane, ya halatta kamin ka rasu ka ce to in na mutu a ba ɗana wane kaza, tunda shi baya gado na. Wannan shine wasiyya da ta halatta. Amma ɗanka na halal ko wanda zai iya gadon ka, shi baka iya mishi mi? Baka iya mishi wasiyya. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan shubhar za ka same ta da ƙarin bayani a cikin ta'wilul mukhtalafil hadith na Ibn Qutaybah rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi a aya ta bayani akan me yake da suna azumi. Za mu iya cewa guri ya zo daidai lokaci ko? Malam mu ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam.
Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى يكي جوا يا أيها الذين آمنوا يا كوان سكي إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبت أزمي أكنكو. In buku manta muka ce daga cikin kulliyatul Qur'an, lafzu kataba wa ala yufidu alwujub. Kutiba alaykumus siyamu ay furida alaykumus siyamu, an wajabta muku azumi kama kutiba ala alladhina min qablikum, kamar yanda aka wajabta shi akan wa'anda suka gabace ku na Yahudawa da Nasaru da sauran al'ummomi, su ma an farlanta musu azumi. La'allakum tattaqun, la'alla min adati at-ta'lil, ana gane da kyau ko? La'allakum tattaqun ai dan saboda wannan azumin ya kara muku takawa, ya kara muku tsoron Allah madaukakin sarki. Wannan ayar abu na farko tana nuna muna azumi menene, wajibi ne, dole ne, yana daga cikin arkanul islami al-khamsa, rukunin musulunci guda biyar. Bayan haka wannan ayar ta nuna muna ashe ba mu kadai bane musulmai aka dora ma mi yin azumi, kai bali ma dai al'ummomin da suka gabata azumin su yahi wahala akan namu. A satin da ya gabata mun yi bayanin azumin Yahudawa ko na asali ko? Kwana nawa aka sanya musu? Kwana 40. Kwana 30 ko? Sai suka kara ma kansu kwana nawa? Kwana 10. A wata riwayar kwana 20 suka kara. To wannan shine kenan. Kuma a wani lokaci suke yin shi? Lokacin zahi. Sai suka maida shi a wani lokaci? Lokacin damuna. Ana gane da ke ko? To wannan shine kenan. Abu na gaba kuma tana nuna muna babbar manufa ta azumi shine ta kara muna takawa, ya kara muna tsoron Allah. Wannan yana nuna ashe yunwa tana kara tsoron Allah. ana gane da kyau ku yawan koshi shi kuma yana ƙara mi yana ƙara ragwanci in dai har ka cika yawan koshi to zaka ga zuciyarka tana kekeshewa amma zama da yunwa idan muka ce zama da yunwa muna nufin rishin yawanci da kokarin yin azumi yana ƙara mutum takawa shine ɗaya daga cikin magabata yake cewa tajawwa fa innal ju'a min amali tuqa wa inna tawilal ju'i yawman sayashba'u وجانب صغار الذنب لا تقربنها فان صغار الذنب يوما ستجمع يجي كريكه kokarin yin azumi dan nisan tar yawan koshi domin haka yana daga cikin abin da zai kara maka takawa yace duk wanda ya nisanci yawan koshi a duniya to akwai radda zai koshi a wace rana kene yake nuhi a aljanna ranar da mutum baya gashewa a nan duniya aka maka abincin da kai so hiye da kowanne akwai lokacin da zai mi zai huta ranka zaka koshi da gare sa to shi abincin aljanna ba a koshi ko da yaushe ci ake yi dama shine hudadin abinci kai ta ci domin abinci ai da ka kare ci shikenan ko yanzu da wanda ya ci kihi da wanda ya ci farfesun kihi shiya ana gane da ke ko da wanda ya ci tuwon tuke da miyar tsanwa ba nama da Allah yanzu da shi akwai na bambanci a tsakani ah shi wanda ya ci kihin har yanzu yana jin galmin kihin ah ya bar jin galmin shi wancan da ya ci miya mai daci daci har yanzu yana jin dacin ya wuce to shine wannan kenan sai ya ce wajanib shigara dhanbi la tarkabannaha fa inna shigara dhanbi yawman satujma'u dan ya nuna maka me yake ce ma takawa yace ka nisanci zunubi ko da kananan ma domin kananan zunubai akwai radda za a tattara su ana gane da kyau ko in kana son fassarar abin da ake ce ma takawa tsoron Allah shine nisantar zunubai shi ake ce ma takawa da ka nisanci zunubai to kai mai takawa ne me Allah ya ce a gaba mun shi ka karanta wannan ko Allah ya ce ayyamun ma'dudat shi wannan azumin wasu ƴan kwanaki ne kilgaggu me ake nufi da kwanaki ne kilgaggu wata nawa ne ake azumi wata daya a cikin wata nawa a cikin wata 12 ana gane da kyau shine ma'ana ayyamun ma'dudat wasu ƴan kwanaki ne kilgaggu faman kana minkum maridan dan haka duk wanda ya kasance daga cikin ku maras lahiya aw ala safarin ko kuma yana a cikin balaguro fa iddatun min ayyamin ukhar to ya kilga wasu kwanaki na daban sai ya rama wannan azumin da ya sha dalilin rishin lahiya da kuma me da kuma balaguro wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kuma akwai ga wa'anda yutiqunahu ay la yutiqunahu akwai ga wa'anda ba su iya yin azumin ma'ana ba sa son yin azumin ko azumin na ba su wahala fidyatun ta'amu miskin su ci yadda miskinai ana gane da kyau ko wannan ishara ne akan cewa kamar yadda su malamai suka fassara a farko da aka farlanta azumi ba dole bane in mutun na so yayi azumi in mutun na so ya ciyar kenan mutun yana da zabi tsakanin me tsakanin ciyarwa da kuma yin azumi ana gane da kyau ko sai Allah ya ce faman tatawwa khairan duk wanda yayi kari na alkhairi fa huwa khairul lahu wannan shi masa alkhairi ma'ana bayan azumi na farilla da aka fallanta sai ka kara wani azumi na nafila ko kuma baka yi azumi ba amma sai ka rika ciyarwa to bayan ciyarwar da take dole akan ka sai ka kara akai to wannan alkhairi ne a gare ka wa anta sumu khairul lakum sai Allah ya ce amma dai ku yi azumin maimakon ciyarwa shi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in dai har kun kasance kun sani kenan wannan aya me take nunawa a farko da aka farlanta azumi ba mi bane ba mi bane a'a ba wajibi ba kaman akwai zabi a gare ka me shine nake so in ce kenan farko da aka farlanta azumi zabi mutun ke gare sa in ma yin azumi ko mi ko ciyarwa mana hidda kono adadin kwanakin da baka dau azumi ba sai ka hudda kono to aya ta gaba mi Allah yace
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
نعم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
جزاكم الله خيرا. الله يأتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان wanda a cikin sa aka sabkar da alqur'ani hudan linnasi dan ya kasance shiriya ga mutane wa bayyinatin minal huda kuma ya kasance mai bayyana shiriya wal furqan kuma mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya faman shahida minkum ash-shahra dan haka duk wanda ya halarci wata duk wanda watan ramadan ya kama yana raye falyasumhu to ya azumce sa anan al'amru lil wujubi ana gane da ke ko wannan fadin da aka ce falyasumhu to daga lokacin sai aka goge cewa zabi ne gare ka imma ciyarwa imma azumin falyasumhu kenan yanzu dole azumin zai yi ba mi ba ba ciyarwa ba ana gane da ke ko kenan da aka bada zabi daga baya sai aka ce kai dole ma azumin za a yi baka da zabi dole azumin za ka yi sai Allah ya ce wa man kana minkum wa man kana maridan wanda ya kasance baya da lafiya aw ala safarin ko kuma yana a cikin balaguro fa iddatun min ayyamin ukhar to ya kilga wasu kwanaki yayi wannan azumin ma'ana azumin da ya sha dalilin rishin lahiya dalilin balaguro to yayi ya biya sa a wasu kwanaki ya ramka wannan azumin ami a wasu kwanaki shine fa iddatun min ayyamin ukhar ya kilga wannan kwanakin da ya sha sai ya biya su a wasu kwanaki na daban Allah yace yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne a gare ku wala yuridu bikumul usra ba wai tsanani ne yake so a gare ku ma'ana da Allah yace ku yi azumi ba wai hodan ya wahalar da ku bane ba wai dan kawai yana birge sa bane ga kuna murdar ciki kuna zahi kuna yunwa kuna kishirwa a'a Allah sauki ne yake so a gare ku ba tsanani ba ma'ana yin azumin shine mi gare ku shine sauki wannan wahalar da kuke ji alkhairi ce sauki ce ana gane nake ku anan ma kamar Allah ya nuna daga cikin manuhar da yasa ya dora muna azumi dan ya kasance sauki a gare mu ana gane nake ku walitukmilul iddata kuma idan kuka cika kwanaki na azumi walitukabbirullaha ala ma hadakum ku yi kabbara ga Allah akan abun da ya shiryar da ku wala'allakum tashkurun domin in kun yi haka to kun gode ma Allah madaukakin sarki nan dole sai dai ayi tarjama ma'nawiyya la tarjama harfiyya ma'anan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum shine ai wa idza akmaltum iddata ramadana ana gane nake ku fakabbirullaha ba'da ru'yati hilal shawwal idan kuka kare azumi aka ga watan shawwal to ku hara kabbara ga Allah madaukakin sarki wannan nuni ne akan cewa da an ga watan sallah karama za a fara kabbara domin sallah karama tana da kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sallah karama da sallah babba tana da sallah karama kabbarorinta suna farawa da an ce an game watan shawwal shine ma'anan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum da kun cika kwanakin ramadan kinnan to ku fara kabbara za a yi takabbara sai lokacin da aka dawo daga idi shikenan kabbara ta sallah karama tami ta kare ita kuma sallah babba kabbarar ta kwana nawa kamin sallah ana gane nake ko akwai malaman da suke ganin da watan zulhijja ya kama ana gane nake ko da watan zulhijja ya kama ana yin wannan kabbarbarin za a yi ta wannan kabbarbarin sai zuwa lokacin da aka yi sallah da kwana uku ayyamu tashriq sannan kabbarbarin sumi su kare ana gane da ke ku akwai kuma malaman da su gani a kabbarbarin suna farawa ne a ranar sallah to duka da yanda aka yi abu ne mai kyau a kwanaki guda goma na zulhijja na farko suna da cikin kwanakin da ake son yawan zikiri a takaice dai Allah madaukakin sarki anan ina nuna muna idan muka yi haka to mun gode masa ma'ana idan muka yi azumi muka yi kabbara to wannan godiya ce ga Allah akan azumin da ya nuna muna wannan shine kenan a takaicen wa masu girma wannan aya tana darusa masu yawa na abin da ya shafi azumi da farko darasin da ke a ciki ta nuna azumi dole ne. Bayan wannan kuma yana nuna yana daga cikin abin da zai ba mutum dama ya aje azumi menene rishin lahiya da kuma mi da kuma balaguro. Ana gane da kyau ko wannan su ake ce ma meke da suna asbabu al-iftari fi ramadan, abubuwan da sabubban da suke iya ba mutum damar ya aje azumi a lokacin ramadan. Ana gane da kyau ko anan nawa muka samu? Guda biyu aka samu. To bayan shi meke da kwai daga cikin abubuwan da suke sa aje azumi? Ku gaya mini su. Da an ce almarad rishin lahiya ne duka gaba daya shi. Haila, yawwa. Amma akwai kalima da ake faɗi a shar'ance? Ana gane da kyau ko? Shine suna cewa me yake da suna damul haidu wan nifas, jinin haila da mi da na biki. Dan an kace jinin haila kenan, ba a kami ba, ba a kana biki ba, shesa sai ana hadewa damul haidu wan nifas, jinin haila da biki duka sabubba ne na aji azumi. Su wannan dole ma ne ta aji azumi. To sababi na gaba kuma ciki ko? Yawwa, kenan alhamil, mace mai ciki ya halatta ta mi ta aje azumi. Da wace kuma? Tsoho. Jazakumullahu khairan. Ana gane da kyau ko? Yawwa, da tsoho. Aha, da mai shayarwa, mace da take shayarwa. To da mi kuma? Ina tsammani su kenan ko? Guda shida. Akwai hudu ba da muka rubuta ahkamu qada'i ramadan tuwancin shekarar muka rubuta ta, amma wannan shekarar ma mun ƙara yada ta don lokacinta ne. Idan watan Sha'ban ya yi, ya kamata a ce a tuna wa mutane mi ramkan azumi da hukuncensa. Wannan su ne kenan guda shida. To a cikinsu akwai wanda in sun aje ba sai sun ramka ba, akwai wanda in sun aje dole sai sun mi sai sun ramka. To ku bambanta mini su. Mai haila ita in ta aje dole mi za ta yi? Ramka za ta yi. Na mai biki ko mai haila da mai biki, mu ga mai sori guda. To da wace kuma? Wanda ramka za su yi na ci? Matafi, na'am, matafi da maras lahiya. Yawa, matafi da maras lahiya. To kun ga abun rabuwa biyayi, matafi da maras lahiya. Ana gane ke ko su mi dole mi za su yi? Sai dai marar lahiya ma kala biyu ne. Akwai almaradu alladhi yurja bur'uhu wal maradu alladhi la yurja bur'uhu. Rishin lahiyar da ba a warkewa da rishin lahiyar da ana iya mi warkewa. To mai rishin lahiyar da ana iya warkewa shi ne yake dole ya ramka, amma mai rishin lahiyar da ba a warkewa an tabbatar, likitocin da suka tabbatar da wannan adillai ne, domin ka'ida suka ce meke suna al-akhbarud diniya la tuqbalu illa min muslimin adlin. Duk abin da ya shahi alaka ta addini na likitanci ko ba shi ba, ba a karba sai wanda yake musulmi kuma adali. Likita in ba musulmi bane yace ba za ka yi azumi, ba za a yi aiki da shaidar shi ba, dan shi bai ma san darajar azumin balantana ya mi. Likita wanda musulmi ne amma babu ruwan shi da musulunci, shi ma ba a yarda da shi, dan saboda tana iyowa rishin bai san kimar azumi ba ta sa ya hana maka mi, ya hana maka azumi. Sabanin musulmi likita wanda yake ya san muhimmancin azumin zai iya ƙara maka ƙwarin gwiwa da za ka sha wahala amma ka rika azumin, domin shi ma azumin zai taimaka maka a wajen kaza da kaza. Ana gane da kyau ko? Domin malamai suka ce sumu tasihu, azumi yana ƙara lafiya, kamar yadda likitoci sun tabbatar da haka. Akwai likita ɗaya daga cikin likitocin Turawa yake bayani akan azumin Ramadan, yake cewa wannan azumin na Ramadan da ake yi, idan aka yi azumi na wata guda, ya ce to mutum yana kakkaɓe cuta mikrob da ya kwasa na wata 11 da yana ce, ya ce yana shaye-shaye. Wannan shi ke nuna hikima ta mi, hikima ta Allah maɗaukakin sarki da ya hukunta wannan azumi. Wannan shi ne kenan. Domin wannan abubuwan guda uku su ne asalin cuta, kamar yadda muka kawo wannan baitin a can wanda ya wata Imam Shafi yake cewa thalathun hunna muhlikatul anami wa da'iyatu sahihi ila siqami, dawamu manamatin wa dawamu wat'in wa idkhalu at'ami ala at'ami. Yace abubuwa guda uku su ne abubuwan da suke halaka al'umma, kuma su ne suke jayo mara mai lahiya ya kamu da rishin lahiya. na farko yace yawan kwana, na biyu kuma yawan saduwa da iyali. Ana gane da kyau ko in ma mun ce da iyali? Akwai shi wanda ba ma da iyalin bane yake ko da shaddar kasuwa ce yake. Na uku shine yawanci. Ana gane da kyau ko da dawama akan koshi? Yawanci dama sun ce al-ma'idatu baitud da'i, shi tumbi gida ne na cututtuka. Ana gane da kyau ko? To kun ga lokacin da mutum yake yin azumi, wannan cututtukan, akwai cututtukan da suke buƙatar a riƙa basu abinci da abun sha. To lokacin da aka jima ba a ci abinci ba, wannan cututtukan, wannan microbe kin sai su riƙa mutuwa, dan ba su samu mi ba, ba su samu abinci ba. Amma ana ci to wannan cututtukan sai su ta ƙara mi, su ta ƙara haɓaka domin suna samun abinci. Ana gane da kyau ko? Wannan shine kenan. A takaice dai, azumi ibada ce wadda take amfaninta a duniyance a zahiri yake, fadlan an amfaninta a lahira. Ana gane da kyau ko? A takaice wannan su ne waɗanda dole sai sun mi, sai sun ramka. Wanda ba za su ramka ba su wane ne? Ash-Sheikh ko? Tsoho. Aha. Muhid da marar lahiya, tunda shi mun yi tafsirin shi. Dai ita ba wannan matsala ce wadda take akwai rikitarwa sosai a cikinta, dangane da mace mai ciki da mai shayarwa idan ta aje azumi. Malamai sun kasu gida uku akan wannan matsalar. Mace, akwai wanda suka yi tafsiri, akwai wanda suka yi kai tsaye. Mace mai shayarwa da mace mai ciki dukkaninsu za a ba su hukuncin meke da suna wa'incin wanda ba su ramkawa, sai dai su mi, sai dai su ciyar. Kenan su kai tsaye mai ake yi, ciyarwa ake yi. Kuma an samu sahabbai masu wannan ra'ayi, misalin Abdullahi bin Umar, su ciyarwa kawai su ga ana yi, za a yi. Na biyu su ne wanda suka taya akan cewa kawai ciyarwa za a yi, kawai ramko za a yi, babu ciyarwa. To ni kuma wannan sai na ce ka diba halinka. In ka kai talaka ne ba ka da na auna mudun nan, to ce mata ta ramka kawai. Ala gane da kyau ko? Ai sai kin ramka shi in gaya miki. Ala ga haka malamai suka ce. Wannan dubara ce mai kyau. Amma ka kana da incin garau-garau, kin kana na huddawa, to hudda mata ke. Mun ji wasu malamai sun ce ba sai an ramka ba, ciyarwa kawai za a yi. Buhun nan da na kawo na wancan na sabon wata, a je a aune shi kawai, na kawo sabo. Amma in ka san ya aune wancan buhun da wuya wani ya shigo, ce mata ramka. Ala gane da kyau ko? To na uku su kuma wanda su ne suka yi gamedu. An san gamedu ko? Ta ci, ta ramka kuma ta mi, kuma ta ciyar. A ramka a ciyar. Ana gane da kyau ko? Kuma wannan ita ce mazhabar da tahiyawa a nan. Malikiya suke da wannan ra'ayin. To akwai wanda dangane da mace mai ciki, akwai wanda kuma suka yi tafsiri. Mace mai ciki, akwai wanda suka yi tafsiri. Idan ya kasance ta ajiye azumin ne don saboda rishin lahiyar cikin, ana gane da kyau ko? To a wannan lokacin a maimakon mai rishin lahiyar za a bata, kenan dole ramka za ta yi. Amma idan ya kasance ta ajiye azumin ne don saboda ɗan da yake cikinta yana buƙatar abinci, ana gane da kyau ko? Kenan ta ajiye azumin ne saboda ɗan da yake cikinta, to a wannan lokacin abin ga za ta yi, ma'ana ciyarwa kawai za ta yi, kamar hukuncin ta hukuncin mai shayarwa. Kuma wannan yana daga cikin abun lura, domin mace wadda take da sabon ciki tana yawan rashin lahiya. Sabon ciki ko baya da hukuncin ɗa mai rayuwa sai ya kai wata nawa? Wata hudu. Kenan wannan cutar da za ta yi ta yi kawai a matsayin marar lahiya take, domin yaron bai kai ga buƙatar mi ba, bai kai ga buƙatar abinci ba. To a wannan idan aka lura da kyau za a iya cewa wannan hukuncin shi yahi kusa da nassi, kuma shi yahi kusa da muke suna da kiyasi. Ana gane da kyau ko? Kenan sabon ciki ne gare ta, kenan rishin lahiya ne, hukuncin mai rishin lahiya. A'a, ciki ne wanda har ya wuce wata hudu, to a wannan lokacin menene hukuncin kawai mai shayarwa? Kenan idan ta aje azumi za ta yi, za ta ciyarwa. Wallahu ta'ala a'lam. Malamu shi gaba.
وإذا سألك عبادي عني فإنه قريب.
عبادك
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
نعم.
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
جزاكم الله خيرا. الله مدوك جيجي تيوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن بايونا سوك تنبيك غمدني توني أكوسانيكي. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Ina karɓa kiran mai kira idan ya kira ni. Falyastajibu li, dan haka su karbi kirana da na musu akan su bauta mini. Wal yu'minu bi, su yi imani da ni. La'allahum yarshudun, in suka yi haka za su shiryu. Dalilin sabkar wannan ayar shine wani ba kauye ne yazo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon musulunta. Sai yace ya rasulullah aqaribur rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ubangijin mu kusa yake, in zamu yi addu'a ba sai mun daga murya ba ko kuma muna iya mu je wajen sa, ko kuma a'a ne sai yake in zamu addu'a sai mun daga murya dan saboda jiya. Ana gane dake ko sai Allah madok sai mu sai manzo Allah ya shiru ashe shirin da manzo Allah ya ana masa wannan safkar ayar ne. Idan bayuna suka tambaye ka da ni, ka ce musu ni kusa nake, ina karɓa kiran mai kira idan ya kira ni. Akwai wani malami da ya iktibasi na wannan ayar a cikin wani abiyat guda biyu, yace idza azumal bala'u alayka yawman wa adbara anka khillun aw habibun fala tansa allazi qad qala haqqan li sa'ili hajatin inni qaribu. Yace idan bala'i ya maka yawa, ana ga yanda ko duniya ta maka kullun goro, ɗan uwa suka baka baya, yace to kada ka manta da wanda yace inni qaribu, ni kusa nake, ina karɓa kiran mai mi mai kira, ma'ana kuma zuwa ga Allah ka roke sa. Wannan ayar da ta zo a tsakanin bayani na azumi, bayanin azumi na Ramadan, malamai suka ce ishara ce akan cewa lidu'ai sha'nun fi shahri Ramadan, ma'ana addu'a tana da wata falala ta musamman a lokacin Ramadan. Domin kun ga a tsakiyar bayanin menene azumi aka so komi wannan ayar, ana gane da kyau ko kenan. Wannan nuni ne akan cewa yana daga cikin lokutan da addu'a take saurin karbuwa lokacin me, lokacin Ramadan, ba lokacin azumi ba. Da an ce lokacin azumi, ai akwai lokacin da ba na Ramadan ba ko, a lokacin Ramadan, a watan Ramadan addu'a tana da muhimmanci sosai, domin gashi an kawo ta a tare da wannan kenan. Wannan safar tana dauke da shubuhi kamar haka. Dukkanin su dai shubuhi ne da suke da alaka da azumi. Shubuha ta farko shine makiya musulunci ne suka ce as-sawmu indal muslimina yuqallilu al-intaji wa yab'athu ala at-takasul. Yace azumi a wajen musulmai yana sanya su ragwanci, yana hana su aiki. Ana gane da kyau ko suna da gaskiya ko ba su da gaskiya? A wani fanni suna da gaskiya ko, ka je service service ka gani, ka ga maza kwakwance. Ana gane da kyau ko, wannan shine kenan. Wannan shubhar ta zo a cikin littafin Haqa'iqul Islam fi muwajahati shubuhatil mushakkikin na Dr. Mahmud Hamdi. To raddi akan wannan shubhar shine, da farko dai azumi a musulunci in dai har za a bi yanda ya kamata a yi sa, to baya sa ragwanci. Ana gane da kyau ko? Babban abin da zai nuna maka haka shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yaƙoƙi, yaƙuƙuka da aka tahi. Wai ba irin yakin da an kawo musu farmaki bane, bayan da suka iya dole sai sun tashi, a'a su za su tahiya yakin, kuma a lokacin mi tare da akwai damar a bari sai bayan lo azumi a yi yakin, amma kuma a cikin Ramadan kin, kuma daga cikin mafi girman yakuka da aka yi. Misalin yakin Badr a cikin mi aka yi sa? A cikin azumi. Fathu Makka, budin Makka a cikin mi aka yi sa? A cikin azumi. Da sauran yakukuka wanda aka yi a lokacin manzon Allah da kuma bayan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana gane da kyau ko? Wannan yake nuna ashe azumi in dai har za a bi sa inda ya dace to bai kamata ya sababa mi ba bai kamata ya sababa kasalar da ake gani a lokacin azumin musulmai suna yi ba babban abin da ya jayo kasalar mu yake jayo kasalar mutane a lokacin azumi shine rishin koyi da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu dangane da azumi idan ka duba wanda azumi ya hiba kowa wahala a lokacin Ramadan su ne waɗanda dama azumin su daga Ramadan sai Ramadan ana ga yana kyau ko amma in dai wanda ya saba azumi ne bayan Ramadan ma yana yi masu misali azumin Lindijedi masu ayyamil bid masu azumin Annabi Dawuda da Allah azumin Ramadan zai ba su wahala babu azumin da ya sauki kamar azumin Ramadan domin shi adabi a dan adam ne in dai ba shi kadai bane yake abu to yana jin sauki sauki to lokacin da ba na Ramadan ba kai kadai ke yi amma kuma zaka gani da sauki to lokacin Ramadan ne kamata a ce mutun ya hijin karsashi shi yasa in dai har mutun ya saba yin azumi yayi koyi da umurnin manzon Allah na azumi ko bayan Ramadan to zaka ga in Ramadan yazo ba zai yi mi ba ba zai irin wannan kasalar ba ana gane da kyau ko zan bada misali da kaina dan saboda kaina na sani kuma wannan misalin zan bada shine dan saboda zaman tumun isna wallahi luba luba watan da nake yawan ayyuka kamar lokacin Ramadan kamar watan Ramadan kun san ba abin da yake gajiyarwa yake gajiyar da mutum kamar karantarwa da kuma me da kuma tahiyya kai kawo da karantarwa karantarwa tana wahalarwa sosai ba wai baka ma azumi ba wai kana azumi baka azumi ka zo kai awa dai awa biyu kana karantarwa maganar nan da kake yi da motsuwan nan da kake yi ba karamin aiki bane zaka ga idan ka kare inda koshi ka fara to kamin ka kare zaka ji cikin yami yayi sakwai ana gane da kyau ko to a lokacin azumin karantarwar da muke yi ayi da sahi ayi da rana domin albishirin ku da rana akwai karatu a wannan masallacin ayi bayan sallar la'asar ana gane da kyau ko kuma sannan bayan sallar maghrib a isha'i kuma ayi amma kuma in ka gani in ka gan mu da mu da wanda ba su aikin koi miza ne suke baka babanta mu ana gane da kyau ko me ya jayo haka sabu ana gane da kyau ko sabu kinan rishin koyi da wannan shi yake jayo wannan bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yin sahur tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku ci abincin ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka ya an ce fi sahur ana nuhin abincin sahur ya an ce fi suhur ana nuhin shi karan kanshi aikin na sahur to kaga rishin yin sahur shi ba yana taimakawa a wajen me a wajen ragwanci a cikin ini bayan haka kuma yawanci bayan an sha ruwa shi ma yana haifa a cikin ini mutun yana haifar da ma mutun gajiya a cikin ini ba san ko ana gane da kyau ba idan kasance a lokacin Ramadan bayan shan ruwa kana ci na hutar hankali ana gane da kyau ko to kamar kana saba ma cikin ka ne da rishin hakurin me babu rishin hakurin yunwa da daddare to yanzu ka gani da rana ta yi kuma shikenan sai ta ma zanga zanga sai an me sai an zuba mishi to wannan shine kenan to kun ga wannan abun guda uku idan musulmai suka kula da su wannan ragwancin da ake gani ba sa gan shi ba ana gane da kyau ko wannan shine dai a takaice kuma in dai suna zargin musulunci ne dan ya farlanta azumi to ba musulunci kawai farlanta azumi ba yahudanci akwai azumi kristanci akwai azumi wannan shine kenan ko da yake ba yi suke ba ana gane da kyau ko shubha ta gaba shine makiya musulunci ne suka ce abinda zai nuna muku wannan hadisan da ake cewa manzon Allah ya ce ƙarya ne shine zaka samu hadisai suna cin karo da juna daga ciki sai suka ce ga azumi guda biyu manzon Allah ya ce idan tashafa sha'ban fala tasumu idan watan sha'ban wannan watan da muke ciki ya raba tsaka kada ku yi azumi ya ce kada ayi azumi ya hana suka ce kuma sai aka samu wani hadisi daga Aisha ta ce lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yasumu shahran akthar min sha'ban kana yasumuhu kullu babu watan da manzon Allah yake yawan azumi bayan Ramadan kamar watan sha'ban kai gaba ɗayan shi ma yake azumi ana gane da kyau ku sai suka ce to gashi a can an ce ya ce in Ramadan ya raba tsaka ka ayi me ka ayi azumi in sha'ban ya raba tsaka kai ayi azumi to gashi kuma a wani hadisin kuma an ce yana yawan azumi a cikin sha'ban kai ma mafi yawan kwanakin sha'ban kin yana azumi domin kulluhu nan tana nuhin ayi aktharuhu kenan ya nuna hatta bayan in sha'ban ya wuce tsakiya manzo Allah yana mi yana azumi sai suka ce to kun ga akwai cin karo ko babu a zahiri akwai cin karo a zahiri wannan shubhar za ku same ta a cikin littafin la naskha fi sunnah na Abdul Muta'al Jabri to a takaice dai hada wannan hadisan shine idan zaka yi hukunci akan wani hadisi kana da buƙatar ka samu riwayoyin sa domin hadisai akwai wanda ake kawowa a takaice akwai wanda ake kawowa a me a yalwace da manzon Allah yace kada akwai riwayar da ta zo da manzon Allah yace la tasumu idan tashafa sha'ban fala tasumu sai yace illa sawmun yasumuhu ahadukum idan ramadan idan sha'ban ya tsaye raba tsaka kada ku yi azumi sai yace sai dai azumin da dama mutun ya saba yana yi ban san ko ana gane da kyau ba kenan wanda aka hana ma yayi azumi in watan sha'ban ya raba tsaka shine wanda bai saba yin azumi ba kawai sai bayan sha'ban ya raba sai yace bari in fara yin azumi to amma wanda ya saba misali azumin lendi jedi wanda ya saba azumin annabi daud wanda dama da sha'ban kin ya fara yin azumin to irin wannan su ba a mi ba a hana musu ana gane da kyau ko wannan shine kina kuma in ma bu sai da wannan tawilin ba ai can magana sace ko kada ku yi shi kuma nan menene aikin sa ne ko aikin sa ne to kenan in ma ba a tai da wancan ba sai a ce to kenan wancan wanda ya kasance aikin sa ne khususiyar sace domin manzon Allah yana hana mu abu shi kuma yayi ana gane da kyau ko balle abinda muka fadi a can cewa riwaya ta zo akan cewa ana nuhin wanda bai saba yin azumi bane sai bayan sha'ban ya raba tsaka yace zai wannan azumi abinda aka hana wannan bayan sha'ban ya raba tsaka dan saboda kada a hada shi da ramadan ana gane da kyau ko wannan shine kenan sai shubha ta karshe shine suka ce yaqulu nabiyukum ina karanto nassin shubhar ta su ne makiya addini suka ce annabin ku yana cewa idza jaa ramadan futtihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin suka ce annabin ku yace in ramadan yazo ana dame shedannu ana gane da kyau ku suka ce tare da cewa kuma a lokacin ramadan muna ganin musulmai wasu suna sabo a lokacin ramadan hamma akwai yakin da ma ake yi a tsakanin musulmai suka bada misali wannan shubhar ta zo ne da jimawa sai suka bada misalin yakin da aka yi tsakanin Iran da Iraq ana gane da kyau ko wanda yakin ya yi shekara 8 suka ce kuma a cikin wannan shekarun hatta lokacin ramadan ana samu suna wannan yakin suka ce fa kaifa yakunu kalamu nabiyyukum sahihan to ya maganar annabin ku za ta kasance gaskiya ya ce ana dama shedannu irin ramadan ya zo kuma gashi ana ganin musulmai suna bi suna sabo ana gane da kyau ko wannan shubha ce ko ba shubha bace shubha ce mai girma wannan shubhar zaka same ta a cikin littafi na rududu ulama'il muslimina ala shubhati al-mikir suna al-mustashriqin amsa akan wannan shubhar shine al-imam al-qurtubi yayi bayani akan wannan hadisin da yazo shi al-imam al-qurtubi bai ma ga shubhar ba amma iftiradi yayi abinda ake cewa iftiradi shine ka dora wata tambaya wanda ba wanda yayi ta amma kana tunanin wani zai iya wannan tambayar ana gane da ke ku to al-imam al-qurtubi tun kamin a samu masu wannan shubhar da ya kawo wannan hadisi yace idan wani yace to ya akai a cikin ramadan ana sabon Allah kun manzo Allah yace ana dame shedannu sai yace to amsa anan shine shi sabon Allah ai ba shedan kawai ke sa sa ba yace sabon Allah yana hitowa daga hanyoyi guda uku yace a me yake da suna an-nufusul khabitha wa shayatinul insi wa shayatinul jinni ya kara a wata riwayar da wal adatur rakika ma'ana dabi'o'i wanda mutun ya saba mummuna to mushe a bayani Allah yace innan nafsa la'amaratun bisu rai tana umurta mutun da mummuna ko babu shedanu in dai rayuwarka mummuna ce to zaka ga rayuwar nan taka tana me tana umurtarka da wannan abu bayan haka mummunar al'ada idan mutun ya saba yin wani abu to koda babu shedan sabon nan da yayi sai ne sai yayi sa ana ga yake ko kace halbi ga dan jaki sabo ne ko koda babu kowa kusa gare shi sai kaga ya halba dan ya saba ala ga yake ko to ina ga kuma an samu wani kusa ya bege shi bin babu aula ko to wannan shine kenan abu na uku shine shedannin mutane ai in babu shedannin aljanu akwai ne akwai shedannin mutane wannan shubhar da take ku tai ba in babu shedannu akwai shedannin mutane akwai lalatattun zukata akwai kuma mummunan sabo ana gane da kyau ko bayan ma wannan su malamai suka ce wannan hadisin yana nuna marada domin wuta da waya ta ce maradatu shayatin manyan shedanun su ne ake mi ake damewa amma kananan suna nan kuma idan ka lura dan Allah da lokacin Ramadan da wajen lokacin Ramadan wani lokaci ne sabon Allah yayi yawa a Ramadan sabon Allah yana takaita ko wanda ba musulmi sun tabbatar da haka ana ga yanda ke ku wanda bai taba sallah ko wanda ba ruwan shi da sallah zaka gani a Ramadan ai masallaci ma kun san hije ga ku ala ga yanda ke ku alama ce ta shedanu sun mi sun rage yanzu shedanun mutane ne annan da lalatattun zukata da lalatattun dabi'u ana ga yanda ke ku wallahi ta'ala a'lam malamu shi gaba
إِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
نعم
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَهُوَ وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
نعم
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
إن ناسو مجيغة بأما wannan safar tana buƙatar bayani mai yawa kuma dan lokacin da gare mu a san mutane ba hakuri ke gare su ba za su iya jiran mu yi wannan bayani ba to dan saboda kada mu asaran wannan bayanin mai yawan ina tsammanin zamu tsaida a haka insha Allah in Allah ya kai mu sati na sama sati mai zuwa kamar yadda na gaya muku juma'a da asabar za a yi mi sunan Abi Dawud ko sunan Abi Dawud shi dai za a yi dan saboda na gaya muku zamu yi balaguro zuwa budin sabon masallaci a garin Takannamat jihar Tawa insha Allah kenan Dr. Abbas sai zo ya ci gaba da karatu kenan Allah ya nuna mana sati na sama sai mu dora akan tafsiri in Allah ya so inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullah